sans oublier sur Ondes Courtes. Le monde aujourd'hui.
Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Juma'a 8 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masu fashin baki ke ci gaba da tufa albarkacin bakin su game da salon mulkin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da ya cika kwanaki 100 akan karagar mulki.
Wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa. Sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canza sojojin da ake fata su yaki yan bindiga su yaki kuma Boko Haram. An ga wannan canji.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa ana ƙara fuskantar ayyukan barayin daji da masu satar mutane a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A wani gagarumin aikin soji tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na sake gyara zaman wasu dakarunta da kayayyakin aikinta a Niger, za kuma ta rage adadi kaɗan daga cikin ma'aikatanta da ayyukansu ba su zama na dole ba a yanayin kyakkyawar kulawa kamar yadda jami'an Amurka suka shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Alhamis. Jami'in wanda ya magana ya kuma nemi a saka sunansa ya iya bayyana ko ma'aikata nawa ne za su fice daga kasar da ko nawa ne za a canza wuri a cikin Niger din daga sansanin sojin sama na 101 da ke yamai babban birnin kasar zuwa sansanin sojin sama na 201 da ke birnin Agadez. Kafin dai wannan aikin akwai dakaru 1,100 a kasar da ke yankin Afirka ta yamma. Daya daga cikin jami'an ya bayyana cewa sabon tsarin gudanarwar fayyataccen tsarin aikin soji ne domin kare kadarorin Amurka a yayin da ake ci gaba da magance barazanar hare-haren ayyuka masu tsatsauran ra'ayi a yankin. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani boron wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan. Duk da dai masana sun ce har yanzu kungiyar mai samun goyon bayan Amurka na fuskantar manyan kalubale a yankin mai rinjayen Larabawa. Dakarun SDF na Siriya sun faɗa ranar Laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin gabashin Deir ez-Zor yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yankin mai fama da rashin zaman lafiya. Ofishin sa ido kan ayyukan take hakkin bil'adama a Siriya da ke da mazauni a Burtaniya wanda ke gudanar da bincike ta ƙasa ya faɗa a jiya Alhamis cewa faɗan da ake tsakanin dakarun SDF da tsofaffin mambobin wata haɗakar mayaka ta yi sanadiyar mutuwar mutane a ƙalla 90. A makon jiya ne dai fada ya kwabre tsakanin dakarun SDF da cibiyar soji ta Deir ez-Zor da Larabawa ke jagoranta bayan da Deir ez-Zor din ta tsige kwamandanta Ahmad Al-Kawbayr wanda ake kira da Abu Kaula daga ofishinsa. Kungiyar dakarun ta SDF ta zargi Abu Kaula da wasu jagororin cikin gida da dama da aka tare fuffuka daban-daban da suka hada da cin hanci da alaka da gwamnatin Siriya da mayakan da Iran ke goya ma baya. Zuwa yanzu ƙasar Canada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu suke tsare tare da tsafin mayakan ISIS a gidajen yaron Kurdawa da ke Siriya. Har yanzu kungiyar dakarun ta SDF da Kurdawa ke jagoranta na riƙe da mambobin kungiyar masu tsauraran ra'ayin Islama a gidajen kurkukun da take wato da suke cikin hamada da suka hada da 'yan ƙasashen waje da aka kiyasta yawan su ya kai 2,000. An kuma kiyasta cewa akwai matan aure da yara da sauran na tare da mayakan ISIS din su 50,000 da ake tsare da su a sansanoni daban-daban. To sai dai duk kira-kiran da SDF ke yi na a kwashe 'yan kasashen wajen a mayar da su kasashensu domin yi musu shari'a a gida da shiga kunnuwan da ake kira ba. Ƙasar Canada wadda ta bayar da gudunmuwar dakarun ta yakin da aka riƙe da kungiyar ta ISIS ya zuwa yanzu bata dawo da mayakan ISIS din ko ɗaya zuwa gida ba illa mata kaɗan da yara, lamarin da shi ma sai da aka ta kai ruwa rana akan shi sakamakon tsoron shigar da 'yan ta'adda a cikin ƙasar.
Abdullah. Kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da kamun ludayin gwamnatin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayin da ya cika kwanaki 100 akan karagan mulki. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja ya aika mana wannan rahoto inda ya fara tattaunawa da Mallam Ibrahim Muhammad Gamawa da kuma Farfesa Usman Muhammad.
Wato an ga fa'idodi ta wajen bayyana me ake samu a gwamnati kuma nawa ake baddawa. Sannan kuma an ga fa'idodi ta wajen canje sojojin da ake fata su yaki yan bindiga su yaki kuma Boko Haram. An ga wannan canji. Sannan kuma an ga canji ta wajen bayyana sabbin ministoci wayanda yake sabani wanda suka yi shekara 8 ana ce mu wancan shugaba ya canja ya canja amma ki. Sannan kuma ta fuskacin matsaloli an ga matsaloli na talauci don gusar da tallafin mai wanda shi kuma bisa gaskiya janar Muhammad Buhari shine dana wannan tarko kuma dole aka fada inda Tinubu bai janye tallafin nan ba to tabbas yanzu ko kudin biyan albashi na federal da wanda za a ba jahohi ba za a samu ba saboda haka an samu nasarori nasarori ko masu yawan gaske abinda kawai zamu ce masa yanzu maraba da kwana 100 na fata nan kuma a yi ƙara kaimi wajen tada ko madan tattalin arziki kudin da gwamnati ke samu ya amfani da su wajen talakawa domin raya su da kuma taimaka musu sannan ta ɗaya gefen kuma talakan Najeriya ya kwana a gidansa idanunsa biyu a rufe ba tare da ya ji tsoron matafiya kuma su tafi lami lafiya su kuma koma gidajensu lafiya.
Professor Usman Muhammad gisa ga bayanan da gama yayi kana ganin akwai alamar cewa za a ga haske a gwamnatin nan ta Bola Tinubu bayan wannan kwanaki 100 idan kai la'akari da koke-koken da wasu suka fara cewa wahalolin da aka sha hannun gwamnatin sa gar ma gwamnatin Buhari ta tashi
a ilimin tattalin arziki da raya kasa dole sai an sha wahala dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali ko yaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha kuma ga irin kudin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a kasa sai dai idan rijiya ta bada ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba saboda akasarin gwamnonin da muke gani wasu fa ba su ma fara ba da tallafi na miliyan 50-50 da aka ba su ba amma kaga wasu jihohin sun riga sun fito da wa'annan kudade sun sai hasi sun sai abubuwa da yawa babu shakka yana da kyakkyawan niyya da wasu abubuwa da tsare-tsare da yayi wanda zai yi tallafin nan
Mallam Muhammad Ibrahim Gamawa kenan da Professor Usman Muhammad masu sharikan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da ne da su a Abuja. Kaya masana sha'anin tattalin arziki suka ga kamun ludayin Bola Ahmed Tinubu shugaban Najeriya a cikin kwanaki 100 da ya kan karagar mulki. Shin an samu nasara? Akwai fatan za a samu alheri nan gaba ko kuwa wani hali ake ciki? Tambayar kenan da nema Malam Shabu Idris mai sharikan al'amuran tattalin arziki a Najeriya inda yake cewa
kwanaki 100 duk ba su wuce kashi 6 da rabi ko kashi 7 bisa 100 ba a cikin kwanakin da zai yana wato mulki. Duk da haka nan idan ka dubi matakan da aka dauka zaka ce ana gudu kusan ana susan duwawu. An waye gari ya cire tallafin man fetur, farashin man fetur ya kara kudi kusan za a ce yayi gwamnatin zabo. Cinikayya da muke yi kudaden kasashen ƙetare wato kamar dala da pound da sauran kudaden kasashen ƙetare ya hada kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official rate da kuma ta yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turanci wa'annan matakai da aka dauka sun kawo ma yan Najeriya matsaloli na fitan hankali
yan Najeriya da dama suna fatan alkhairi cewa gaba tafi inda ake ciki Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya
Gaida Umar Faruk Musa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
A jiya Alhamis Burtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsire daga gidan yari bayan da ya boye karkashin motar da ke kai abinci. An yi imanin Daniel Abed Khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin London ne a ranar Laraba inda ya fice daga cikin kitchen din da ake dafa abinci inda yake aiki ya makale karkashin motar da ke kai abinci Aji Alhamis ne ministan shari'ar Burtaniya Alex Shock ya shaida majalisar dokokin kasar cewa za a kamo Daniel Khalifa kuma zai fuskanci hukunci. Zuwa yanzu dai an baza kumar neman wanda ake zargin dan da ta'addanci mai shekaru 21 a duniya a ko ina a fadin kasar da ya hada da tsaurara bincike a tashoshin jiragen ruwa da na sama. To sai dai har zuwa yammacin jiya Alhamis a Burtaniya ƴan sanda sun ce ko doriyar Khalifa babu. Hadaddiyar daular Laraba ta sama da asibitin tafi da gidanka tana kuma raba magunguna a Chadi domin tallafa yan gudun hijira da suka arce malaifufukan keta haddin bil'adama da ake zargin ana aikata a makauciyar kasar Sudan. Haka zalika wani rahoton kwana-kwanan nan na mujallar Wall Street ya ce hadaddiyar daular Laraba tana kuma sama da makamai ga kungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuffuka da dama. Zargin da hadaddiyar daular Laraba ta karyata dubban ɗaruruwan yan gudun hijira suna kasar ta Chad ne bayan da suka arce daga irin aika-aikar da ake zargin tsagerin kabilar Laraba da ake kira Janjaweed da aikatawa. An samar da kungiyar dakarun katta kwana ta RSF da ke fada da sojoji a yakin basassar Sudan kuma har yanzu tana da alaka da kungiyar ta Janjaweed da Muhammad Hamdan Dagalo da aka sani da Hamiti ke jagoranta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotannin mu. Barazanar barayen daji da masu satar mutane domin neman kudin fansa a yankunan kananan hukumomin Ningi, Jama'ari, Alkalere da Toro duk a jihar Bauchi na ƙara ta'azzara. Rahotanni sun nuna cewa ƴan fashin daji na kai hare-hare har a cikin kasuwanni da kuma wuraren ibada da ranar tsaka. A saboda haka gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya nemi daukin rundunar sojojin saman Najeriya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Ga misali a ɗaya daga cikin hare-haren da ƴan bindigan kankai da rana kata ya faru a karamin hukumar Jama'are inda ƴan bindigan suka sace wasu ƴan kasuwa sai da suka biya miliyoyin naira kafin ƴan bindigan suka sako su. Honorable Ino Musha shine shugaban karamin hukumar Jama'are ya yi ƙarin haske kan batun a hira ta da shi.
To alhamdulillah kamar yadda ka sani Allah ya jarabce mu da irin wannan iftila'i wanda ba mu taɓa ganin sa a rayuwar mu ba mu taba tsammata sa ba. Sun zo sun dauki mutum daya a wajen mu wani babban dan kasuwa wanda ya je bayan kwana biyu suka sake shi ya bada kuɗi wajen naira miliyan 20. Bayan shi kuma sun je sun dauki wani ma a mashema yara ƴan mata haka guda biyu ƴaƴan wani tsohon dan majalisar mu shi ma sai da aka bada irin wannan kuɗi din. To bayan wannan kuma akwai wanda suka dauka shi ma ita so ne in yamuri ne shi ma sai da ya ba su wajen miliyan 10.
Shin ko akwai wani yunkuri da aka yi don gano barayin dajin da suka kawo wannan hari? Sai Ino Musha ya ce
bayan wannan ya faru kuma cikin ikon Allah akwai inkuje wani mai taimakawa jami'an tsaro ne dan uwan alƙaraƙan yana yaki da su sosai. Sun fito wajen karfe 2 na dare zuwa 3 za su tafi wani ƙauye nan a karamar hukumar Jama'ar zuwa dogon jeji sun tafi niyan za su dauko wani a wajen. Allah ya bashi nasara suka yi gaba da shi da su ya kuma gama da su a wannan wajen gaba da su biyar ne ya same su biyar da bindigogi da kuma arsashe masu yawa lalle a hannun su kuma ya ɗebo su ya kawo mana sunan karamar hukumar Jama'ar mun danka su a hannun jami'an tsaro ga wasu gaba daya.
Idan muka leka karamar hukumar Ningi yankin da ke fuskantar da hare-haren barayin dajin akai-akai suke da mafaka a dajin Lamebura kwamishinan ƴan sandan jihar Bauchi Awul Musa Muhammad ya tabbatar cewa sun fatattaki ƴan bindigan sun kashe na kashewa wasu kuma sun gudu da raunukan bindiga a jikunansu. Da farko ya bayyana irin ta'asar da barayin dajin suka tafka.
Ina son ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wata babban nasara akan ƴan fashin daji da suka gallabi dajin Bura a karamin hukumar Ninji. Allah ya bamu sa'a musamman waɗanda suka shiga garin ƙauyen Kada suka kashe mutane 7. Allah ya bamu nasara mun kama waɗansu da suka shiga cikin wannan aika-aika wuta suka kashe waɗannan mutane ba ɗaya daga cikin wanda aka kashe din ma mai gari ne yana masallaci suka shiga cikin masallacin suka fito da shi suka matsa su tafi da shi yake tafiya suka ce masa za su harbe shi kuma suka cika barazanar da suke masa din suka harbe shi mun kai samame dukkanin tsaunuka da suke zama da daba-daba da wajen guda uku zuwa hudu mun fasata mun ragargaje su mun harbi na harba wanda suka gudu sun gudu wanda suka mutu sun mutu
a dangane da irin barazanar yan bindigan ne yasa gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi neman daukin rundunar sojojin sama
mutane za su dinga ganin jirage suna yawo sama su suke yi saboda a bada mutanen tsaro saboda barazana ta yi yawa na wayannan yan ta'adda da suke tasowa musamman ma a kananan hukumomi mu na Toro da Ninge da Alkaleri da Tafawa Balewa saboda haka mun roƙi haɗin kai tsakanin mu da su za a amfani da kimiyya don su samu
na kuma tuntubi Air Commodore Tijjani Babu Gamawa mai ritaya don sanin tasirin shigo da sojojin sama don yaƙar barayin daji.
Wannan abin da shi mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya nema a wurin sojojin sama game da 'yan ta'adda wanda suka dami dazuzzuka da suka haɗa da Ningi da Subura da sauransu. Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka kawo rundunar sojojin sama Bauchi domin su ci gaba da sa idanu a wannan yanki na arewa maso gabas.
Jama'a suna da kyakkyawar zato ga irin nasarorin da 'yan sanda suka cimma da kuma irin gudunmawar da mafarauta kan bayar a wannan fafutukar. Abdullahi Muhammad Bala Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To masu sauraro kafin mu je ga shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Yanayi joyi, yanayi na so da rahoton, yanayi joyi, joyi, yanayi na so da rahoton.
Muna da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka ne sauraro. Ya barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azzu. Kowace shekara musamman ma da damuna kasar Kamaru tana saka ruwa da madatsar ruwan lardu da zummar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba. Lamarin da ke jefa al'ummar Najeriya da zauna gaɓar teku da manyan yankunan ƙasar shiga yanayin firgici sakamakon irin ɓarnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar 2012. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta haɗa mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar lardu a Ghana. Mahukuntan Najeriya ne sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lardu da ke kasar Kamaru ya zo ne kimanin kwanaki 7 bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan. Tun dai 'yan Najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da matakin da kasar Kamaru ta ɗauka. Akasari ke cewa ba kyauta wa kasarsu ba, inda manomi daga jihar Bauchi ba ta Haruna Yakubu ya ce
gaskiya matsayin da ake yanzu mahukuntan Kamaru sun sake ruwa a dandansu kuma sun san zai illa wa makwabcinsu musamman Najeriya. To tabbatacce ba su kyauta mana ba kuma sun saba ka'idar makwabtaka da kuma dokansu nasu na kasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake madatsar ruwan. Yanzu shiri ne namu ɗaya da za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da famu hakan musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafi haka inda ruwa ake gudu da kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wuri. Ya zama wajibi wa gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda naji sun fara a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa.
Dr. Muhammad Goje shi ne shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Yobe kuma ya bayyana cewa
Gode a jihar Yobe ne ya nuna kuma experience zamu ya nuna cewa yawanci irin wannan madadan ruwan an bude abin mu yake kawo illan karshe kafin ruwan ya gangara ya tsinta da in an buɗe madadan ruwan kare ga rene zai zagayo ta ranar hukumar kamar guda hudu ko biyar sai yobe kuma ta mai da kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ta tsinta da ko shi ma haka bayan buɗe wannan madadan ruwan yana sa su ruwan talawa na jigawa na Gombe da sauran gida kara shika su ma zai ga sun buɗe kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan kayan hukumar. So shi yasa mai girma gwamna da aka ba ta wannan wasiƙan yake to duk da ma an masa bayanai na yin tafari yake yanzu ya kamata a kara tashiwa duk wannan gurin a zagaya a fatakan da kansu wanda za a tara za a tara su ko da ne da hukuma ne su koma masu gunyoyin da ya fi amfani. Amma abin tausayi shi ne yawancin da muka ga illan zai zo mutane su riga sun noma don ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma ya kara tafan gonakinsu a kara shiga cikin wani matsalolin fari wanda ba su muke fatawa. Amma yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke cin ko da fita baki za su ba wannan makarantun ma'aje mutane a wurin kuma mun yi shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta baki a tallafa mutane.
Bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce
wannan bude madatsar ruwan labdo ake da kamarin wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauki nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan ne yake biyowa shi ne dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce waɗannan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan a zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun gittu ta cikin gari. Na biyu kuma can a yi shiru ba Benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin Najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda koda an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwan da Najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo. So amma wannan sai ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin shi amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta dauki al'amura cikin hannuwanta da zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da su na yadda za a yi a ga an canza musu waje.
Duk kokarin ji ta bakin ofishin jakadancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasiƙa akan matakin da mahukuntan kasar suka ɗauka yayin haɗa wannan rahoton da ya cikin ta. Sai
sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a duka a yanzu a duk faɗin duniya. Ko me ke haddasa wannan yanayi? Professor Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad take Kano, yayi wa abokiyar aiki Baraka Bashir ƙarin gaske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi.
Kamar yadda kusan a kodiyo shi ake maganar sauyin yanayi, abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba ɗaya, na yanayin da ke saba ji, kuma na cewa an samu canji. Misali, ace mun saba ganin watannin rani wata kaza, a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya taƙaita. Ko kuma a yanayi ne na zafi da sanyi, a ga watannin zafi sun ƙaru ko kuma watannin zafi sun ragu, kaga batu ne na sauyin yanayi. Wannan shine abin da ake tawo magana a kai na batun yanayi, ko babu abin da zai ke bayani a kai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa. Wannan dai su ne yawanci abin da ake magana a kai.
Shin gagaggen abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'aikata?
To idan aka yi zancen gaskiyar al'amari, a batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane, domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa. Batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun, misali watannin zafi, amma yanzu sai ka ga abin ya yadda da muka muka samu samu, ko kuma misali mu kamar mu a nan Kano, watanni nawa ake samu na damuna, sai kin ga watannin da kila yanzu sun takaita.
Mai sauraro, a nan za mu dakata a cikin shirin a yau, sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah ne kowa mai komai raya mu. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Halima Abdullahi da Baraka Bashir, sai Solomon Abu ɗaya daidaita mani sauti, mai Aisha Mu'azzu take mana fatar alkhairi.
Madan da a gaida Aisha Mu'azzu, to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A wani gagarumin aikin soji tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon na sake gyara zaman wasu dakaranta da kayayyakin aiki a Nijar, za kuma ta rage adadi kaɗan daga cikin ma'aikatanta da ayyukansu ba su zama na dole ba a yanayin kyakkyawar kulawa, kamar yadda jami'an Amurka suka shaida a kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Alhamis. Jami'in wanda ya magana ya kuma nema a saka ya sunansa ya iya bayyana ko ma'aikata nawa ne za su fice daga kasar da ko nawa ne za a canza wuri a cikin Nijar din, daga sansanin sojin sama na 101 da ke yamai babban birnin kasar zuwa sansanin sojin sama na 201 da ke birnin Agadez. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta sun sanar da kawo ƙarshen wani aikin da suka shafa mako guda suna yi domin kawo ƙarshen wani bore na wata ƙungiyar cikin gida mai alaƙa da Kurdawan, duk da dai masana sun ce har yanzu ƙungiyar mai samun goyon bayan Amurka na fuskantar manyan ƙalubale a yankin mai rinjayen Larabawa. Dakarun SDF na Siriya sun faɗa ranar Laraba cewa sun kammala ayyukan sojinsu a yankin gabashin Deir al-Zur, yayin da suke ci gaba da wani aikin ba sassautawa a wani gari da ke yankin mai fama da rashin zaman lafiya. Yanzu a yanzu ƙasar Canada ba ta nuna wata sha'awar a zo a gani ba game da maido da 'yan ƙasarta da har yanzu ke tsare tare da tsaffin mayakan ISIS a gidajen yarin Kurdawa da ke Siriya. Har yanzu kungiyar dakarun ta SDF da Kurdawa ke jagoranta na rike da mambobin kungiyar masu tsauraran ra'ayin Islama a gidajen kukukunta da ke cikin hamada da suka hada da 'yan kasashen waje da aka kiyasa yawan su ya kai 2,000. A jiya Alhamis, Burtaniya ta sha alwashin gano tsohon sojan da ake zargi da ta'addanci wanda ya tsire daga gidan yari bayan da ya boye karkashin motar da ke kai abinci. An yi imanin Daniel Abdul Khalifa ya arce daga gidan yarin mai matsakaicin tsaro da ke birnin London ne a ranar Laraba, inda ya fice daga kicin inda ake dafa abinci inda yake aiki ya makale a ƙarƙashin motar da ke kai abinci. Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta sama da asibitin tafi da gidanka, tana kuma raba magunguna a Chadi domin tallafa wa 'yan gudun hijira da suka arce malefufukan keta haƙƙin bil'adama da ake zargin ana aikatawa a makwabciyar ƙasar Sudan. Haka zalika, wani rahoton kwanan nan na mujallar Wall Street ya ce haɗaɗɗiyar daular Laraba tana kuma samar da makamai ga ƙungiyar dakarun sa kai da ake zargi da aikata miyagun laifuka da dama, zargin da haɗaɗɗiyar daular Larabawan ta ƙaryata.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana. za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.